بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي لكم ga watan al-Muharram hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi daw'il kitabi was sunnah wato littafi ne wallafa Dr. Abdulsalam bin Abdullah Sulaiman kuma wannan shine darasi na 18 wanda zai iya zama shine darasi na karshe a cikin wannan littafi kamar yanda aka gani dama littafin ba girma gare shi ba in aka kalli yanayin adadin takaddunsa duk da cewa yana da girma ta bangaren abin da ya kunsa na ainihin wato dimbin fawaid a darasin da ya gabata dai mun karasa gabar da muka dauko ta tarbiyantar da yara sanin girma da mutunci da martabar shugabanni da kuma malamai da kimsa musu hakan tun suna kanana su tashi da wannan tarbiya mai kyau a cikin zukatansu duba da irin abinda malamai suke da shi na falala akan sauran jama'a ko sauran mutane kasantuwar su magada annabawa kuma waɗanda suke zama haske a cikin al'umma sai zamto taba su da zubda mutuncin su kamar ana so a jisashe hasken dake cikin al'umma haka su ma shugabanni suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wanda su ma taba mutuncin su da disashe hasken su to shi ma wannan matsala ce mai girma kamar yanda mun karanta wasu daga cikin hadithan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar hadithan Abdullah dan Abbas kuma hadithin Iyad ibn Gunum kuma hadithin Anas dan Malik da kuma wani hadithi da muka ko athar na Ziyad al-Adawi dukkan waɗannan hadithai da muka karanta duk suna nuna haka bayan nan kuma sai muka shiga wata gabar ita ma mai matukar muhimmanci a tarbiya domin ka dauke tarbiyar da yaro zai samu a hannun iyayensa a gida to babu kuma wani wuri da ake taka muhimmiyar rawa wajen tarbiyar yaro sama da makaranta lalle makaranta in bata dara gida muhimmanci ba wajen tarbiyantar da yaro to ba za ta gaza gida ba domin galibi za ka ga awoyin da yaro yake kwashewa a makaranta suna da yawa kuma irin abubuwan da yake dauka a makaranta suna da yawa a karkashin haka balan ya ja hankali sosai wajen kwadaitar da musamman uba ya zamto mai matukar kwadayi wajen zabawa ƴaƴansa makarantar da za su yi karatu, ko makaranta ta addini, ko kuma makaranta ta ilimin zamani, ilimin rayuwa. Kowanne ko kowace daga cikin guda biyun tana da irin rawar da take takawa, kuma tana da irin mummunan tasiri da za ta iya haifarwa a tasowar yaro. Shi yasa aka ce uba ya zaɓi makaranta mafi kyau, ba wadda tafi kusa ba. Wato in an samu wadda tafi kusa din kuma tana da kyau, alhamdulillah, kaga kayansa ya tsinke a gindin kaba. Amma misali abinda yasa malam ya faɗi wannan, ko da za a samu wato rashin dace a ce duk makarantun da suke kurkusa makarantu ne waɗanda suke ba su da kyau, kila malaman ba a yarda da tarbiyyarsu ba, to irin da a haifi ɗa ba wato marar ido, gara uba ya daure ya cije, akwai ɗawainiya, akwai wahala wajen kaiwar yaro da dawowarsa, wajen kila ba shi kuɗin makaranta wadda zai je makarantar wadda take mafi kyau din ta nesa, don ya hau abin hawa ya je ya dawo. Wannan ɗauki ba daɗin, ko shakka babu, inda ba makaranta a kusa da gida take, to uba zai ga cewa ya samu hutu da sauki sosai, duba da ainihin wato wannan ɗawainiyar babu ita. To amma dukkan abin da zai sa abin da ka gino da wahalar da ka sha ƙarshe kuma za a ruguza wannan ginin naka, a lalata wannan shirin naka, a mayan maka da hannun agogo baya, to ni a iya fahimta ta ya fi wato kyautuwa mutum ya daure da wannan wahala ta ɗan lokaci wajen kai yaron makaranta wadda take mafi kyau, ko da ta zamanto tana da nisa. Kuma wannan makarantar duka guda biyu, da ta addini da ta ainihin wato boko, da haka wannan shi ne abinda malam ya ce, ko da yaushe ana son ka zaɓi mafi kyau, ko da mafi kyan ƙila ta ɗan fi tsada, shi ma in dai da ikon da za ka iya ɗaukan wannan ɗawainiyar, karka damu da tsadar, wannan ba wani abu ba ne, duba da irin tasirin da wannan makarantar za ta haifar a rayuwar ɗanka. Sannan babu laifi idan uba ya zamana ba shi da wato kwarewa game da yaya zai zaɓa wa ɗansa makaranta wadda take ta mafi kyau, to babu laifi ya tambayi waɗanda suke ahalin abin domin su taimaka masa da shawarar guri ko makarantar da ake ganin wato za ta fi kyau, kuma za ta fi fa'idantar da yaro, kuma za a fi samun abin da ake da bukata. Makaranta tasirinta yana da girma, kamar yadda muka karanta a rayuwar ɗalibi, domin yana tafiyar da kusan rubu'in yininsa a makaranta. Da haka kuma ga shi lokaci ne, wannan ɗan lokacin za a gan shi Allah ya sanya masa albarka, musamman da safe da sassafen nan yaro ya tafi makaranta ba zai dawo ba sai ya cinye kusan rubu'in yininsa a can. To ko shakka babu a cikin hakan wato akwai fa'ida. Sannan karka manta, a makaranta ne yake ainihin wato samun abokai, a makaranta ne yake samun ainihin aljalis, a makaranta ne yake samun aljalis, ma'ana abokin karatu. To kaga sai ya zama wajibi ne akan uba kenan ya zamto ya kula da wannan. Sannan daga cikin abin da muka karanta shine wato wajibin uba ne ya zamto ya kulla alaka mai kyau tsakanin sa da makarantar ɗansa, ta hanyar kai ziyara, ta hanyar kira a waya, ta hanyar tambayar malamin ɗansa game da irin halin da ɗansa ke ciki a makaranta ko ƴarsa, da tambayar irin ɗabi'u da halayen ɗansa a makaranta, da kuma ma tambayar irin abokai waɗanda ainihin wato yake a mu'amala da su a makarantar, kafin ya tambayi ƙoƙarin yaro da ƙwazansa, kafin ya tambayi wato na nawa ɗansa yake yi a makaranta.
babu laifi a kallo wajen kwazo da kokarin yaro amma dai wannan janibin shine yafi zama mai muhimmanci koda yaro baya daukan karatun da yawa amma yana samu yana nasuwa da tarbiya mai kyau da ta'adu kyawawa ya hadu da abokai waɗanda suke masu nagarta malamai masu nagarta to sai kaga koda ba ga ilimin nasa ko karatun nasa a karance ba to za ka ganshi a aikace a cikin rayuwarsa haka ma bibiyar littattafan yaro da kuma jakarsa a zamto ana dubawa littafinsa a duba a ga cewa in an bada aiki yana yi sannan baya ya ga littafansa da kuma sanin wani irin tsokaci malaminsa yafi yi a littafansa ma'ana dan komen da malami yake yi ko kokari ko rashin kokari ko wasa ko bacci a aji ko wasu matsaloli irin waɗannan dan uba ya samu dama ko shishi kadai ko tare da haɗin gwiwa da makaranta ko malamin yaro wajen magance matsalolin da ainihin wato aka ce ɗansa yana da su kulawar uba da makarantar ɗansa da kulla alaka mai ƙarfi da makarantar da kuma malaman da littafai da ma marhalar da ɗalibi yake kai ta karatu wannan gaskiyar magana yana taimakawa sosai wajen gyaruwar yaro da karatunsa da izinin Allah ta'ala wannan kusan shine abinda a gurguje muka karanta a satin da ya gabata akwai tsokaci da shi ma duk aka yi dai wajen zabawa yaro makaranta ta gari inda muka danyi magana game da wato wani karancin tunani da wasu daga cikin iyaye suke da shi wajen hannanta ƴaƴayensu a hannun wasu marasa tarbiya a wani lokaci ma marasa addini ko kace ba musulmi ba tare da cewa kuma ba larura bace ta sa hakan domin larura shine ya zamanto ga wani ilimi mai matukar muhimmanci da ake so yaro ya samu kuma dukkanin al'ummar musulmi ba mai irin wannan ilimin to ni kuma na san a iya fahimta ta a dukkan fannonin da ake da bukatar yaro ya zamto ya samu na ilimi akwai musulmi malamai musulmi da suke da irin wannan fannin kuma suke da kwarewa da gogewa a wannan fannin da yaro zai iya samun wannan karatu ba tare da kuma aqidarsa ko tarbiyarsa ta tabu ba anan za ka ga sakacin iyayen da suke kai ƴaƴansu ma makarantun da ba a wata ƙasa wadda ba ta musulmi ba a ƙasa irin ta Kano amma kaga yarinya budurwa an ce ba za ta sa hijabi ba kuma iyayen sun yarda karta sa hijabi gan damemiya da ita ta tafi makaranta ba hijab ta dawo ba hijabi kawai dan taje ta iya turanci da lissafi wannan cin amana tarbiya ne banda masu sa dan suke dan kankani wanda za ka ganshi la yusmin wa la yughni min ju'in wani lokaci in uba mai dan damuwa ne to shine sai ga an samu wani skin tight an sa daga ciki wanda shi ma duk wannan baya daga cikin tarbiya mai kyau da ake so yaro yara musamman yaya mata su taso da ita ana so shi wato ita koda yaushe mace ana son ta san ta fahimci cewa suturce jikinta yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kanta kuma tarbiyyanta ta da wannan suturce jikin zai sa ba za a yi gwagwagwa da ita ba bayan ta girma game da lullube jikinta kar ta bayyana da tsiraicinta kar ta sa matsatsin kaya dan dama tun a taso wata haka ta tashi to amma an kaita makarantar da ba a wani gari ba a Kano matsatsin kaya ko kuma dingilallen hijabi ko ma ba ma hijabin gaba daya amma kawai saboda makarantar tana da kyau a fadar iyayen kyan ba wani abu bane kawai saboda an iya turanci an iya lissafi to wannan gaskiyar magana ina ganin kamar uba zai rasa amsar da zai bawa Allah madaukakin sarki idan ya kai ƴaƴansa irin waɗannan wuraren ko Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen in ban manta ba sharhin da yawa Riyadus Salihin yayi magana game da waɗanda suke zuwa kasashen da ba na musulmi ba dan yin karatu ya faɗi wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan da ya faɗa ya ce sai ya zamto a ƙasashen musulmi babu masu irin wannan ilimin kenan larurar da za ta sa ka ɗauki ɗanka ka danka shi a hannun arne ya karantar da shi to shi ne ya zamto a ƙasar musulmi ko a garin musulmi babu wani musulmi wanda ya iya wannan ilimin to wannan ya zama kuma ya zama ilimin na larura ne ana buƙatar al'ummar musulmi su san shi to a irin wannan kaga ya zama an shiga babin larura amma wace larura yanzu iyaye suka makale da ita suke hannanta ƴaƴan su a hannun waɗanda ba musulmi ba dan su samu su ilmantar da su to wannan gaskiya shi ma tsokaci ne wanda ya kamata a kalla mu ja hankali a babin sauke nauyi wanda Allah madaukakin sarki ya masa muwafaka ya dauka alhamdulillah in ma an ce babu makarantu waɗanda suke masu kyau wanda ba lalle ya zama hakan ba to ai za ku iya haduwa ku iko al'umma musulmi ku samar da irin waɗannan makarantun waɗanda kwalliya za ta iya biyan kudin sabulu ga ƴaƴanku mata da hijaban su da shigar su mai kyau da an gan su an ga ƴaƴan musulmi kuma su je malaman su musulmi a fara da bismillah a rufe da alhamdulillah ko wani abu mai kama da haka kaga danka zai taso ba wani abu da zai canza na tarbiyarsa ta addini gashi dai da turancin gashi da lissafin da sauran dukkanin ilmomin da ake so a koya kuma gashi da tarbiyarsa da ka kalle shi kaga musulmi amma irin wayannan lalle so suke su lazumta maka sai kai shiga irin taso kuma haka ne su sa gajeren skirt ba matsala bane a wajen su tunda ba matsala bane dan haka in kana so kai ma danka sai dai dole ya sa wannan gajeren wandan ko dole yarka ta sa wannan dan gajeren skirt din wannan ya dace da shigar su ya dace da yanayin su ya dace da tarbiyar su kawai sannan kuma a tattare da haka ake sa ran a samu karatu da kuma matsalar da ake samu ta extra lesson wanda shi ma dai tsokaci ne galibi za ka ga wannan extra lesson din ya kassara da yawa daga cikin karatun yara na islamiya domin a mafi yawan lokuta za ka ga dama sai an je makarantar boko an dawo kaman karfe 1 ko 2 yaro ya ci abinci ya huta sannan kuma sai ya shirin zuwa islamiya to yanzu irin wannan makarantun da za ka ga sun kirkiro irin wannan extra lesson din za ka ga cewa bayan an tashi daga normal lesson sannan sai kuma a sanya extra lesson daga nan zuwa karfe 4 kafin yaro ya dawo gida biyar tayi kaga dai ba yanda za a yi ko kun yadda ko hukumar makarantar islamiya to yaron zai zama shine na karshen zuwa makaranta bayan an yi karakaren karatu an yi muraji a kullun a haka yake zuwa wannan ga wayanda ma aka damu kenan za ka ga wannan illar ita ma tana nan a irin waɗannan makarantun da aka sai a kirkire extra lesson kuma a ce compulsory kai fa biya kake ka kai danka da kai da ire-irenka kuma tsarin nan bai muku ba amma sun matsa muku kuma sai kun biya su akan abin da baku yarda da shi ba kuma ga irin illar da hakan yake haifarwa ƴaƴanku a addinance wannan shi ma matsala ce wanda take ita ma ana ta fama da ita akwai wata da muka taba magana da ita yawanci za ka ga iyaye mata wasu sun mafi damuwa da wannan extra lesson din da ganin cewa gaskiya yana shiga rayuwar karatun ƴaƴansu na addini amma iyayen maza galibi za ka ga suna ganin ba wata matsala kuma abinda aka kasa fahimta shi karatun bokon tunda duniya ta daukake shi kuma mutun yana ganin in yayi shi zai zama wani ba a girma da shi amma na islamiya dinnan na addini za ka ga da yaro ya wuce secondary school wallahi mun ba tsayayyin iyaye ne da shi ba ya daina zuwa islamiya ba zai ba kaga kenan a gabar da za a tare shi ya fahimci addini daga dan primary nan ne zuwa ya gama secondary da ya fada jami'a to a cikin 100 kila sai kai sa'a zaka samu 10 wanda ya yadda ya sake rusunawa ya dawo islamiya dan ya fahimci addini yawanci abin da yake faruwa an masa illa lokacin da ya kamata ya karatu islamiya bai yi ba saboda extra lesson ya akwai ita wannan matar da tazo daga wani wata unguwa mai nisa take cewa wallahi malam kuma illar sai au yi wa yara kamar kashi 2 bisa 3 na darasin da za a yi musu a ranar ɗaya kashin sai a ce sai a extra lesson da haka in ma ka biya kudin extra lesson da aka ce dole to in ma ka ce danka ba zai zauna ba to washe garin ya dawo zai tara an wuce shi saboda wannan kashi ɗayan da ya rage shi bai tsaya ba ya tafi to an yi wa sauran yan aji da haka gobe in ya zo inda zai tarar inda za a tashi sai ya ga an yi wuce shi yau haka gobe haka jibi haka sai ya ga karatu an man nisa saboda ya ce ba zai extra lesson ba wanda a yayin da muka san extra lesson yawanci za ka ga akan yi wato idan ya zamanto lokaci yayi karanci ana ganin ana son ayi kwabarin daya ko kuma a'a ana son a dinga yi yara muraji'a ko kuma ana son a dinga karantar da yara kamar past question paper dan su kware da kaza da sauransu to yanzu wasu makarantun sai suka shigo da lalatar karatun sai ayi wa yaro a normal lesson raguwar sai a rage shi a istara lesson za a yi masa kaga dai dole tunda kai bokon ta zama maka dole to sai ka dole sai kuma duk wani uzurin duniya baka isa ka ba da shi ba a ranar makarantar boko amma duk uzurin duniya za a kirkire shi a dora shi a ranar makarantar islamiya ba ka da wani program da ka isa ka kirkira da safara nan monday a cewa yaro kai ya je makarantar boko zai je islamiya saboda za a yi musu wani tadribi ko za a yi musu wani karatu amma ranar asabar yanzu har sai ya zama al'ada ana kirkirar wato yaro ya gama aji kaza zai shiga ajin gaba ko ya gama primary zai abu nan sai a shirye wasu tarurruka a ɗebi yara za a ga yawanci weekend da haka in yaro yana zuwa makaranta irin wannan lokacin sai makarantar boko ta kirkiri wani program ba a ranakun da yara suka saba zuwa boko ba kuma iyaye suna wafaka musu sun yarda yayan su je dan kada dai a samu matsala a boko shi a wajen fuya iyaye irin wannan ya samu matsala a boko shi ita ce matsala amma dan ɗansa bai samu matsala a addini shi yana ganin ba damuwa to wayannan duk daga cikin abubuwa ne wayanda suna nan cikin dubbai na matsalolinmu mu musulmi ba wai wasu wayanda ba musulmi ba game da fifita wayannan bangarori guda biyu duk da cewa in baka ce na addinin yafi wancan muhimmanci ba wanda ya mafi shi din to kuma wancan din bai fi na addinin muhimmanci ba Allah madaukakin sarki ya samu dace to za mu tashi daidai gabar ikhtiyarus sadiq shin idan ka haifi yaya mazan su da matan su kyale su zaka yi kowa ya zaba kansa aboki wanda wannan shine abin da ya fi faruwa shine wannan in ka taso zaka kawai kai ka zaba wa kanka abokai ko dan kusa da gidanku ko dan layin ku ko dan bayan layin ku ko dan ajin ku ko dai kaza haka ita ma macan yar layin su ko makotan su ko kaza wanda a kaida ta tarbiya ba yaro bane za a kyale shi ya zabi abokin sa ba yarinya bace za a kyale ta zabi kawar da za su dinga kawance da ita wannan shi ma iyaye suna da rawar takawa wajen su zabi su tantance yaran da suke so su dinga mu'amala da ƴaƴan su a matsayin abokai to shine sai malai yake cewa ikhtiyarus sadiq yanzu mu dauka uba ya zabi makaranta ya darje wa ɗansa dan ya ga cewa ɗansa ya taso da kyakkyawa ingantaccen karatu da tarbiya to har yanzu da kuma sauran runa a kaba in kuma ka kyale yaro da abokan da shi ya zaba wa kansa ba kai ka zaba masa ba mimma la shakka fihi anna as-sadiqa atharan anna lis-sadiqi atharan baligan fi sadiqihi salban wa ijaban yana daga abinda babu wani kokonto a cikin sa cewa aboki yana da matukar tasiri game da rayuwar abokinsa da yawa kai dai ba za ka zama abokin danka ba shekarun akwai bariya akwai shekarun ba ɗaya bane tunanin ba ɗaya bane dole danka ka bashi ya shiga cikin yara ƴan uwansa dan su ne abokanan ainihin wato rayuwarsa so ka ce za ka rike shi ku tafi tare ku dawo tare kai ne zaka zama abokin sa zaka iya kwallon kafa da shi zaka iya tsalle-tsalle zaka iya wasa irin na yara duk ba zaka yi ba to da haka sai ya zamto abokan nan nasa wanda suke dauke mai kewa suke sanya shi nishadi suke wasa da dariya su tafa su danyi tsalle-tsallen su irin na yara to suna da matukar tasiri a rayuwar danka wannan ko shakka babu salban wa ijaban salban wajen miyagun dabi'u wa ijaban da kuma kyawawan dabi'u negative da kuma positive shine salban wa ijaban danka abokin sa yana da tasiri akan danka wato abokin danka yana da tasiri akan danka wajen ya fesa masa miyagun dabi'u ko kuma ya fesa masa kyawawan dabi'u ويكفينا في بيان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا إشيم وجم بيان ونم مغنى abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2534 haka Imam Muslim a hadisi na 2628 Imam Ahmad a cikin Musnad a mujalladi na 32 shafi na 399 hadisi na 19624 hadisin Abi Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara masa yadda a wannan hadisin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mathalul jalis as-salih والجليس السوء كحامل المسك ونافك الكير فحامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وجليس السوء كنافك الكير منزل الله صلى الله عليه وسلم مثال أبوكي نجري Mathalul jalisis salih misalin abokin zama abokin rayuwa na kwarai wal jalisis su da mugun aboki sai manzo Allah ya bada wasu misalai guda biyu sai ce ka hamilil misk wa nafikil kir wannan misal typical example da zaka gane tasirin aboki ga aboki tasirin abokin danka akan danka tasirin kawar yarka akan yarka wajen kyawawan dabi'u ko akasin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka hamilil misk kaman mai sai da turare ne wana fikil kir da mai hura zigazigi a ƙarshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa hamilul misk duk wanda yayi abota da mai sai da turare to zai samu zai fa'idantu da dayan abubuwa guda uku imma mai sai da turaren nan ya san maka wanda wannan yana daga cikin dabi'un masu sai da turare kaga in ya san maka dai ka amfana da abota da shi imma kuma ka siya a wajensa kaga dai ka amfana imma kuma zaka ji kana kamshi koda bai baka ba zama da shi din zai sa ka dinga jin kamshi kuma kila kun gaisa da shi kun dan zauna da shi tsawon lokaci sai a ji ka kana kamshi koda baka sa turare ba saboda kai abota da mai sai da turare haka yin abota da mugun aboki shi ma zaka tasirantu ko zaka cutu ta dayan abubuwa guda uku imma au yin abota da mai hura zigazigi kai zaka cutu ta dayan abubuwa guda uku kaman yanda mai abota da sai da turare ya amfana da dayan abubuwa uku to haka wanda yayi abota da makeri mai hura zigazigi to shi ma zai cutu da dayan abu uku imma ya kona ka kai kanka imma ya kona tufafinka imma ka tashi kana kaurin hayaki wannan shi ma babu na ba yanda zakai ka tashi hannu biyu in dai kai abota da makeri kana tare da shi yana wannan aikin kira yana hura zigazigi wuta tana tartsatsi tana tashi zaka ji kawai ka ji zafi a wuyanka wuta ta yi tsalle ta fada ma wuya ko a fuska ko a kafa ko a wani guri na jikinka ko kuma akalla za ka ga rigarka ta bubbule saboda wani tartsatsin wuta ya tashi ya dira akan rigarka ko kan wandanka wandan ya bule imma kuma hayakin da yake hurawa na ainihin wato kata ko itace ko waye zaka tashi kai ma ka ji kana kauri to wannan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine misalin da zaka gane kai uba idan danka ya rabauta da aboki na kwarai zai dinga bashi shawara zai dinga kwadaitar da shi akan karatu zai dinga nuna masa muhimmancin biyayya ga iyaye zai tasirantu da shi da rayuwarsa yanda yaga yana rayuwa yanda yaga yana muhimmantar da zuwa masallaci addini da karatun alkur'ani da san hadda da kaza wa'annan abubuwan da san zumunci da san ainihin tausayi da kyauta da san yin sadaka da san irin waɗannan halayen na kware danka zai tasirantu saboda kullun yana tare da abokin zai ga ya dauko qur'ani kullun yana tare da shi zai ga ya alwala ya ce mu tafi masallaci kullun suna tare zai ce masa mu tafi makaranta kullun suna tare zai ce mu je mu kai ziyara guri kaza kullun suna tare zai ce ga abokin babanmu nan mu karbi kayan sa mu kai masa gida da sauran abubuwa irin waɗannan idan kuma bar danka da mugun aboki to zaka sha mamaki domin dama wato ita tarbiya masu rusa ta sunfu masu gina ta yawa kuma wani mawaki yake cewa inda za a ce magini guda daya mai rusawa guda daya to zaga insha Allah mai rusawa har ya tada mai ginin wani lokaci ma yana jira ya gama ginawa ya rushe din mai gina musamman a wannan rayuwar da muke ciki shi yasa tarbiya tafi kowane lokaci wahala saboda mai ginawar akwai mai rusawa to sai shi mawakin yake cewa to koda a ce mai ginin guda daya ne mai rusawa guda daya ne yaushe zaka gama ginin to ina ga kuma a ce mai ginin guda daya ne masu rusawa dubu ne to shine wannan zamanin da muke ciki muna cikin wani lokaci da masu rusawar sun kai su dubu mai ginin guda daya ne to wannan shine yanayin da kaga kenan ashe yanayi ne wanda yake mai wahalar sha'ani da ya kamata kowane uba yayi iya bakin kokarin sa yaga cewa amanar da Allah ya bashi ta yara ya kawwame ƴaƴansa ya kula da su domin su ne farin cikin rayuwarsa ƴaƴa sanyin idanu ne zaka so ka gansu cikin kyakkyawan yanayi da Malam Albani Allah ya ji kansa da rahama ya ce ka haifi ƴaƴa 10-20 ka watso su a cikin unguwa ba tarbiya ba karatun addini ba karatun boko yace da me zamu ji Allah ya ji kan Malam Albani yace da me zamu ji yace gara kai guda ɗaya guda biyu shikenan kawai amma ka watso su ba kwaba ba kaza su zama masu dauke dauke masu jan magana masu shaye shaye duk wani aikin asha su ne mai amfanin wannan haihuwar da kai an gane ga yanayi ana ciki kuma kai ma ka sake dagula al'amari dan haka kenan kaga tun danka yana karami in ka kai shi makaranta yi ma aboki akwai mutanen da kagan su kaga sun fito daga gidan tarbiya na iya tuna lokacin muna yara ba dama kai aboki sai an tambaye ka ina yake shi yasa kamar yanda na sha bada misali ni shi yasa galibi ba ni da abokai na nesa in banda waɗanda daga baya harkokin karatu suka sa muka zama abota amma abokai waɗanda muka tashi irin tun yarinta din nan zaka ga ba ni da abokai daga nesa abokai ne din na kurkusa wanda an san su an san gidajen su an san iyayen su wanda in ka zo da wani bako sai an tambaye ka wannan daga ina ka same shi sai an maka fadan aina ka dauko shi aina ka same shi wanda da yawa yanzu za ka ga irin wannan tarbiyyar ta dan yi karanci kawai za ka ga danka da yara baka san ƴaƴan waye ba baka san ya tarbiyyar su take ba baka san su kawai shikenan in ba masu tarbiyyar kware bace sai ka ga kankace me kankai aune sai ga an ce danka shi ma ya fara shaye shaye ya fara dauke dauke ya fara kaza ya fara kaza ya fara kaza ko irka ta fara yin kaza ta fara kaza da sauransu su duk wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa iyaye cewa su kula game da zabawa ƴaƴayen su abokai na gari in a unguwa ne a duba an san a unguwa akwai gidaje masu tarbiyya da ya kamata an ga yaro da za a gan an ga yaro daga gidan da ba tarbiyya za a ce kai me hada ka da wani kan kuma gani shikenan to duk za a ga wannan yana daga cikin abin da ake abin nan wannan hadisin kamar yadda na faɗa ga takhrijin sa can mun karanta wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutum yana kan dabi'a yana kan wato hanya da tafarki irin na abokin sa zai matukar wahala kaga abokin da ba dabi'ar sa daya da abokin sa ba zai matukar wahala a ce a shi nagartacce ne abokin nasa shi kuma ba nagartacce bane kuma tafiyar tayyu al arwahu junudun mujannada ita kanta zuciya tana tantancewa shi yasa na sha bada misali za ga in ba koyo zo guri kyale shi kawai za ku ga ya shiga cikin mutanen sa kar ka ce masa a abin nan kawai yanzu in mutun dalibin ilimi ne in yazo nan unguwar a matsayin bako yana zaunawa wani kofa gidan da yazo bakunci sai yaji sautin loudspeaker za ka ganshi kawai shi yasa za ga wani lokaci ka ga wani bakuwar fuska bayan kwana ɗaya biyu sai ka ga ba mutum baya nan kawai ya jiyo sanso ɗinsa ya sansano masa karatu An gane ku? To tunda ya sansano masa karatu sai tabin sautin nan. Ko ya tambaya ko kuma ya tabin sautin sai ya ganshi ya zabo ya zo ya labe saboda baya samun dumi anina sai ya ji me Allah ya ce me annabi ya ce. To hakan dan kwalu ne fa. Ina tabbatar maka in dan kwalu ne za ka ga cewa in yaje guri in kaga yana dan zagaye dan shiga ya fita ya dan yi yana dan bin gefen hanya da gefen gari. To so yake sanso din sa yake so ya jiyo masa. Kai sai kaga ma ana shaye-shayen a kusa da kai baka jiyo amma shi da yazo sanso din sa ya jiyo ai har ya ji sai ka ji ya tashi yana bi. To duk za ka ga akwai ire-iren waɗannan abubuwan. Da haka in mutun yazo guri za ka ga cikin kankanin lokaci za a gane cewa ga irin sa. To shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajulu mutun ala dini khalilihi. Din anan shine ala adati khalilihi ko ala dariqi khalilihi ko ala sirati khalilihi di yanda ka fassara yayi ma'ana duk mutun yana kan ta'ada yana kan hanya tsari irin na abokinsa fal yanzur ahadukum da haka zabar aboki wani abu ne mai matukar muhimmanci sai annabi ya ce kowanne dayan ku yayi sai ya duba man yukhalil da wa zai yi abota kowace daya ta tsaya a cikin ku ta ga wa za ta zama kawarta da wa za ta yi kawance haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga a cikin babun tarbiyya she kaga sai ka shigo cikin al'amarin nan sai ka shigo cikin al'amarin nan za ga in yaro aka ce ya je gida yana gidan su wani za ka kana samun nutsuwa saboda gidan akwai kwaba ba a barin yara su dinga zage-zage ba a barin yara su dinga abin da bai kamata ba akwai tsaya akwai kwaba a gidan to sai ka sake wa ɗayan ka in suka ce suna ci sai ka ji baka da matsala amma akwai wanda in yayi wani ashar din wallahi sai cikin jikinka ta tashi ka rasa a ina akwai wanda fa ya kurbu a shartin yana cikin cikin mahaifiyarsa su sabi da haka wa'annan duk sai mutane sun duba wannan hadisi imam hadisi ne hasan imam abu daud ya rawaito shi hadisi na 4833 imam tirmidhi hadisi na 2378 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda fa alayka ayyuhal ab daka wajibi ne akan ka ya kai uba bil bahathi game da bincike an dariqin an sadiqin salihin wajen samun aboki na gari wa jalisin nasihin da abokin zama wato mai nasiha mai ikhlasi libnika ga danka qabala an yaktara huwa kafin shi dan ya zaba da kansa aje yanda ake ko kai zaka yi ta sace a layin ku sai ka duba wani gida ka aminta da tarbiyyar su yi kokari kaga cewa ka kulla alakar danka ko yarka da yan gida zaka ji baka da haufi in aka ce suna tare da yan wannan gidan in ko ba haka ba to kana nan zai je ya kwaso wani gidan abu wato wanda babu tarbiyya yan gidan su zama abokansa kuma ka san irin wannan rabar yaro da irin wannan abu ne mai matukar wahala kai dai ba abokinsa bane ba za ku dinga yawo tare ba to dole za ka ga in ya fito ko a wayance yana zuwa wajen su dan kila ya fara nasuwa da tasirantuwa da irin muggan halaye da dabi'un yan gidan da haka sai ka ga raba yaro da an dake shi an daka ba an hana ka zuwa gidan ba sai ga gobe ma sai ya kuma koma to shi yasa da kaga ya tashi dama yaro da ya tashi za ka ga ya fara da ya waye da yan gidan su to yana son kuma wannan wayewar tasa ta kara fadada kullun yana so ya kara fadada yanzu duk yan gidan ya san su ya san wane ya san suwaye yayyinsa suwaye kannansa suwaye to duk ba su an sa a cikin su daga yayyinsa sai kannansa to yana son ya ga wanda suke da same age sa'anninsa masu tunani irin nasa to babu a gidan dole kaga zai fada gidan makota zai fada kaza to da kaga ya fara wannan kokarin abo wato abo ta yake so to sai ka zo kai da kanka zaka ce a kira wadan gidan wani ka ce to wannan nayi maka shine abokinka ban san in ganka da kowa sai da shi in za ku yi wasa ku dinga yi tare haka ake yi ita ma yarinya haka take sai kake sai ka sa ayi mata ayi magana da baban ka ce da Allah saboda yanayi da ake ciki a gidan alhamdulillah naga kuma kuna da kulawa kuna da kokari wajen sa ido akan yara da tarbiyyar su da kwaba da sauransu da Allah yana son yaran gidan su zama abokan yayana shi ma zai ji dadi wannan mai gidan ina son yayanka su zama abokan yayana akwai wani da ya taba gaya min wani wato yace wani uban yaro ya taba gaya masa da wahala ka samu irin wannan dan nasa ya kan gare shi yayi ina dan ya riga ya kan gare sai ya ga ya fara jawo dan makwabcin. Wata rana sai suka hadu da makwabcin nasa sun fito daga masallaci. Shi wanda dan nasa ya lalace sai ya ce wa wanda dan nasa ake so shi ma a lalata sai ya ce abinda nake so da kai da Allah kayi kokari ka kwabi danka ya fita harkar dana. Dana ba shi da kirki. Ya riga ya lalace nayi abin ya ci tira amma na ga ya fara jawo danka yi kokari ka janye shi. Yanzu ko wani uba ne haka? Wai kai ka ce a raba dan mutun ya raba dan sa da naka. Kada dan naka ya lalata masa nasa dan. To kaga wannan wani abu ne mai wahala. Da haka tun wannan lokacin zaka yi kokari kai sallama dan kan ma abin nan. Iyaye su zama su suka kulla abin zai fi karfi. Da Allah yana son gidanka nake son yaranka su dan zama abokan hulɗa yara na. Tunda naga akwai yan sa'annun su ba na son abota haka ko da yaushe ko ta ina. To zaka ga shi ma zai saki jiki kuma yaran su ma kila shi ma zai karfafi nasa yaran. Da haka in ba a barin su fita in nan gidan ne za a ce su zo nan. Kai ma baka barin su fita in can gidan ne za a bar su su je. To kaga akalla ka toshe wannan gibin na neman su ayi abokai kai kai musu abokan da kanka. Wato gini muke barowa tun ran me ake cewa? Wa kad yusi'u al-ikhtiyar da haka kaza ba masa kafin ya zaba wa kansa. In ya zaba wa kansa wa kad yusi'u al-ikhtiyar zai iya munanawa wajen zaba wa kansa aboki. Fa yata'allaqu bihim kuma ya makalkale da waɗannan abokan da shi ya zaba wa kansa su. Wa yas'ubu ba'da dhalika alayka fasluhu anhum kuma raba shi da su ba daga baya ya zama mai matukar wahala gare ka. Ako wanda andaka anyi kaza amma ya kira buwa da su kuskuren daga iyayen ne su suka bari tun daga farko ya tasirantu da wayanda ba su ya kamata su zama abokansa ba ko ta tasirantu da wayanda ba su suka ya kamata su zama kawayenta ba. To ana gaya wa iyaye in hakan ba ta riga ta faru ba to kai kai shiga sauri ka zaba iyayenka abokai nagari. Wa shawahidu aktharu min an tuhsa an shababin wato shaida shawahid abinda idanu suka gani aktharu min an tuhsa sun fi wato sun fi adadin da za a iya lissafawa ko a kirga an shababin game da matasa na sha'u da suka taso fibi atin tayyiba a gida mai kyau a cikin gida mai tarbiya tsarkakakken gida wa usratin muhafazatin da kuma wani family mai kula faktaladu bi qurana isu amma suka cakudu da miyagun abokarai bi hujjatir rihla wato aka fake da hujjar ko dai yawon bude ido wan nuzha ko yawon shakatawa wallaib ko wasa kwallon kafa da makamancin haka wattasliya ko dan sararawa awul muzakara ko group discussion a ce za a je a dan yi karatu a makaranta a tattauna lahum tathirun sayyi'un fihim suka haifar da mummunan tasiri ga yayanku kuma ka san shi babban matsalar dan adam baya so a ce bai waye ba. Ai wasu sun koyi shan shisha da shan taba sigari da wayan nan kananan kananan shaye-shayen diddan su zama cikin wayayyu. Akwai yara mata da suka lalace diddan kawai kar a ce basu waye ba. Shi dan adam so yake a ci ayya shi ma dan birni ne shi ma ai a waye yake. To garin kar a jingina masa rashin wayewa sai ya lalace. Daga wannan yar rihila din daga wannan nuzha din dan zuwa gurin park din nan da ake zuwa abokai su jaji su ce mu je gurin park kaza kawayenta su ce mu je guri kaza ko da sallah ko da wani haka ko kuma a fake da group discussion ba lokacin makaranta ba ko wani abu a ce ai zamu hadu da abokan mu a guri kaza ambaci wani guri a ce zamu je mu yi karatu. To irin wannan in aka yi rashin sa'a yaro ya fada cikin wayanda suke ainihin wato masu miyagun dabi'u to zaka ga gaggawar nasuwa da zai yi da wannan miyagun dabi'u din. Fi hadha al-asri min as-su'ubati an yurabbi al-walidu ibnahu fi ma'zilin 'an al-asdiqa. Mala yace a wannan zamanin da muke rayuwa abu ne mai matukar wahala uba yace zai iya tarbiyantar dan sa fi ma'azilin anil asdika ya raba shi da abokai kar ka bata kanka lokaci tunda wuri ba duka aka lalace ba zaba wa danka ya abokai fakat amma ka ce wai a'a kai gaba ɗaya baka yadda da abokai ba aini ƴaƴana ba su da abokai ƴaƴana ba su da kawaye a'a kakka yaudar kanka baka ne sani ba maimakon ka rufe wannan kofar kai dai ba za ka zama abokin danka ba ke ba za ki zama kawar yarki ba ba laifi bane jan yaro a jiki da sauransu amma akwai abubuwan da suke nasu ne na yara da ya shafe su shi yasa ko malaman education suna faɗa peer group suna daga cikin matsaloli peer group suna daga cikin masu haifar da matsala ga abokansu ya fi jin language irin na abokinsa kai kayi mai girma ka bashi wajen shekara 10 20 30 ai gani yake tunanin ka is outdated ga sa an san wanda shine yan bana bakwai yan kaza kai in ma ya fara wayo sai ya ce ka san shi baba wallahi duk tunaninsu ne irin na da sai ya dinga cewa wai kaza 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 da sauransu to shi yasa kaga duk wayannan abubuwan ana kula da su da aka tarbiya ka ce kai zaka tarbiyanci danka baka yadda ba zuwa ko ina yana garkama a gida kuma sai ya zama dolo kaji kuma wata matsalar bai san ko ina ba ba zai iya komai ba irin su ne za ka ga ko karatu zai ci gaba da yi dama tun daga primary har ya gama secondary kai shi ake dauko shi a aike shi bakin gidan zo nan ba ta baikin sa ba sai ga mutun kamar wani talatulu yi man wayo abu ne mai sauki in ko ya samu admission a jami'a kai za ka yi ta wahala kai za ka je kafin ya zama dan atan din ma an ka gani za ka gan shi a tsorace kaman za a kama shi amma dan sake shi haka dan dinga bashi dama sake shi ya shiga gabin nan to in dai an zaben masa abokan da zai dinga shiga da fita a cikin su to insha Allah za ka gan shi ya taso a waye kuma wayewa mai kyau ba ba gurbatacciya ba fal fitanu tuhidu bi shababi min kulli janibin fitintunu ne ga sunan wato sun kewaye matasan mu ta kowane janibi sai dai Allah ya kiyaye fitintunu ne ga sunan ta ko ina kullun kana jin yanda shedan ke saka wa mutane fitintunu ke koyar da wasu sabai ke recruiting din sababbin tunanin nuka yake kyankyasar fitintunu iri iri wallahi abin sai kanka ya kulle kuma za ba wanda ya fi so yayi amfani da su sai matasa mazan su da matan su shi za duk wata tsiya in ko tura wannan suka kudundunota zaka sun fi son yara yan shekara under 18 under kaza ko bal din nan zaka ga ita su ake nema in NGO sun nan duk haka ne zaka ga harkokin mata harkokin kaza duk wayannan matasan saboda in aka riga aka dasa musu guba an riga an cutar da al'umma su za su zama iyayen gobe su za su zama kaza tafiyar ta su tana da nisa tana da saura in ba a tare su an dora su akan hanya ba sai sun damu kowa fa asdiqa'u su muggan abokai rubbama yakununa ashabu shahawatin zai iya yiwuwa kaga ma'abota sha'awoyi ne sai ga yaro dan karami an ce wai yawon bin yan mata suke bai tafasa ba har ya kone har yanzu aka ana shi abinci a gidansu sai dai ya siya mu Dawud amma sai gan shi a kofar gida kaza wai wai ya gidan yin ci so da dan tarin su masa da dan kum din sa a gaban aljihu wai shi ma saboda ya shiga cikin click din wayanda suke da irin wannan tunanin da haka akwai yara matasan da zaka akwai abokan da suke su kuma ashabu shahawat ne abubuwan da suka danganci sha'awoyi mazan su da matan su aw shubuhat akwai kuma ma abota shubuhohi fa ashabu shahawat ma abota sha'awoyi din yadullunahu alal fasad ko da yaushe suna nuna masa lalacewa ba ba shi da kuɗi su za su fitin da sun riga sun lalace kuma so suke ya koya in shaye shayen ne za su dinga ba shi kyauta yana tsoro yana ɗari ɗari yana waiwai kai ba wanda zai ganka kuma in ka dan ji zaka ji ka zaka ji ba wani abu da zaka ji kawai zaka ji wani sakayo zaka ji garin ya maka kaza zaka ji nishadi zaka ji annashuwa waye ka dan taba ka ji sai ga daga nan ya dan zuka ya fara kwarewa daga nan a ce in ka ƙara zuka ta biyu zaka daina kwarewa da makamancin irin wannan sai ga mutun ya zama abin nan in zinace zinace ne ko madugo ko lalata da sauransu shi ma duk daga haka ne walin hirafil khuluqi da tabarbarewar dabi'u akwai wanda abokai ne kullun abin da suke kokari su dora abokan su kenan in sa masu sace-sacen wayan nan ne ya je ya yi kwato waya ya zo an ganshi ya sai riga ya sai takalmi mai tsada ya sai kaza abokin sa ka zo kai ma za mu fita ina za mu je aka wadan zagaya dan muka ce za ka ga yanda muke muna samun kudi kaza kaza sai ga shi ma an dan jashi an dan tawo da shi a farko ba zai iya yi ba amma in ya je ga an yi an kwato gobe ma an je an kwato shi ma sai ganshi gobe ya samu wuka ko ya samu kaza ko ya samu kaza shi ma an fara fita operation da shi duk akwai irin waɗannan abubuwa ko shaye-shayen ko zinace-zinacen ko sace-sacen wa ashabu shubuhat akwai kuma wa'inda su kuma ya danka ya fada group din ashabu shubuhat ma'abota shubuhohi yajurrunahu ila albid'a su kuma wannan aikin su shine su ja danka zuwa bid'o'i a tashi a cikin wani daki a ce zai kwana uku zai yi kaza zai kaza ko zai yi kudi ko zai ga kaza ko zai zama wali ko zai yi kaza sai a jashi zuwa ga wannan abin nan wa mukhalafati hadith salafi salih da kuma janye shi ya sabawa koyarwar magabata na kwarai wa rubbama ya kau fi takfir kai wani lokaci ma sai ya fada cikin masu kafirta mutane sai ga an fesa masa wata guba wata akida shi ma yana ganin babansa ma ba musulmi bane ana samun irin haka ko duk ya ga mutane duk ba a daidai suke ba duk mutane batattu ne duk sun kafirta saboda an jashi ba karatu yake da shi ba bai nuna ba ilimi an fesa masa wata akida gurbatacciya wa tabdi'i lil muslimin sai ya fada cikin masu bid'antar da musulmi kowa zai ce dan bid'a ne manya-manyan malamai ce duk yan bid'a ne saboda wannan irin wato an kyale shi ya fada cikin irin wannan hayaniyar wa'anda ba karatu ba za ka ce ga tarihin ilimin su ga malaman su ba amma sun malamantar da kansu sun nadawa kansu rawani suna ta jan matasa irin wannan sai a koya wa mutum rashin kunya da rashin mutunci ga manya-manyan malaman musulunci sai ga mutum yana iya gaya wa manyan malaman musulunci da duniya ta yadda da ilimin su yana iya gaya musu magana to duk ana samun irin wannan
wa bi khassati min ashabil manahij ad-dakhiliya musamman ma ma'abuta as-suluk wal mu'taqadat ma'abuta bin wani tsari da wasu aqidu wa'anda suke shigogo ala hadhihi al-bilad wa'anda suke sababbi masu wanda suka shigo irin waɗannan garuruwan namu kama waka ali ba'd shababina hadahumullah kaman yanda hakan ya faru ga wasu cikin matasan mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da su waraddahum ila alhaq Allah ya dawo da su zuwa gaskiya raddan jamilan kyakkyawar dawowa wa fil khitam a karshen wannan littafi as'alullah ina roƙon Allah madaukakin sarki an yusliha lana jami'an niyya ya gyara mana dukkanin niyyar mu wa dhurriya muna roƙon Allah ta'ala ya gyara mana zurriyarmu wa an yaghfira liwalidina kuma muna roƙon Allah ya gafarta wa iyayenmu wa an yajziyahum anna khairal jaza ya saka wa iyayenmu da mafi alkhairin sakamako game da dawainiya da tarbiya da suka bamu wa an yu'inana ala birrihima kuma muna roƙon Allah ya taimake mu akan yi wa iyayenmu biyayya fi hayatihima a rayuwarsu wa ba'da mamatihima da ma bayan sun koma zuwa ga Allah kama as'aluhu subhanahu kaman yanda nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ya taimake mu ala tarbiyati auladina akan tarbiyantar da ƴaƴayenmu alal kitabi was sunna akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an yaj'alahum zurriyatan salihatan ya sanya mana su su zama zurriya nagartacciya wa qurrata aynin lana su zama farin ciki da sanyin idanunmu fil hayati fi hadhihi alhaya a wannan rayuwa bi salahihim ta hanyar nagartarsu wa amalan salihan kuma su zama mana wani kyakkyawan aiki ba'dal mamat bayan mun mutu mun koma zuwa ga Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wannan shine karshen wannan littafi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik littafin ba shi da yawa amma dai na san amfani